الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 30 daidai ga watan Safar shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 26 a bangaren lissafi suratul shu'ara kafin darasi ne ubana fi idan da tambayoyi suka iya gabata ya fada maji alallahu li rajulin min kalmini fi jawshi babu wani mutum wanda Allah ya saka masa zuciya biyu a cikin kirjin sa da cewa ana kaza yana fahimta sannan kuma ana kaza yana fahimta in karatun alqur'ani zaka yi ka gaya kai in kuma kallon talabijin in ka zaka yi kai amma ba maganar cewa kana karatun alqur'ani kuma sannan wani hankalin ka a wani bangare ne da mai yaya zaka lura da karatun da kake na alqur'ani na'am haramun ne mutum ya zuga mace ta fito daga gidan mijinta dan shi ya aure ta yayi mata irin wannan alƙawari na banza haramu ne kwata-kwata baya halatta idan yayi haka yana da laifin kashe aure yana da laifin kashe aure amma in ta fito kuma ya aure ta aure ne ingantacce amma abun Allah yana da laifin raba tsakanin masoyi da masoyinsa yana da laifi na kashe aure kuma dole ne ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala misali kira na waya cewa yan an kiraye ka karatun alqur'ani ya tashi wannan bai dacewa kuma baya daga cikin girmama alqur'ani an gane ko abin da ya dace ka sanya karaurawa karaurawa ita ce asalin wato shine sauti wanda yake na waya sanya kida bai halatta sanya karatun alqur'ani baya dacewa me yasa saboda kasancewar a duniyar da aka yi kiran ka wannan karatu zai tashi da inda ya dace da inda bai dace ba dan haka wannan kwata-kwata bai dace ba ya abin da ya dace ka sanya karaurawa wanda ita ce aka san asali game da waya in karatun alqur'anin kake da bukata to ta kanas ka zauna ka kunna ka saurara in ka gama sauraron ka kashi amma ba duk lokacin da ake kiraye ka karatu alqur'ani ya tashi wannan kwata-kwata bai dace ba. Kiran sallah ba ambaton Allah ba ne? Kowane hali za ka iya yi, sawa'an kana zaune ko kana tafiya ko kana kwanci, kamar yadda karanta alqur'anin a kowane hali kana iya yi, sawa'an kana kwanci ko kana zaune ko kana cikin tafiya. To haka sauraron ma ko a kowane hali kana iya kunna karatun alqur'ani kana sauraro. Idan babu kida kida a ciki kuma babu maganganu na batsa a irin wannan yan wake-wake, ma'ana nashidi shine yan wake-wake da ake, to wannan ba matsala bane ba. In babu maganganu waɗanda suke na banza kuma babu kida a ciki, amma in dai akwai miyagun maganganu ko kuma kida, to wannan baya halatta haramu ne. Na'am. Wani misali, mutum yana cikin tafiya ya kaɗi dabba a cikin dokar daji, babu wasu jama'a a kusa balantana masu ita su fito, menene hukuncin haka? Ba laifi ba ne ya wuce ya tafi, amma in har ka tabbata akwai jama'a a kusa mai yiwuwa dabba su ce, to ka tsaya ka sanar da su cewa Allah ya kaddara na kaɗi dabba. In sun ce sun yafe fa lillahi alhamdu, in sun ce ba su yafe ba kudin da suke bukata, to sai ka biya su inda halin biya. Don haka ko dabba mutum ya kaɗe ta ya gudu, wannan kwata-kwata baya halarta, baya dacewa. Amma in ka tabbata ka bincika babu jama'a a kusa, to wannan ba laifi ba ne, kana iya tafiya. In kuma da sauran ranta, misali ka yanka ta kabarta a nan, wanda yake da bukata in ya gani zai ɗauka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin suratul shu'ara, mun tsaya ƙarshen aya ta 51, wanda aya ta 51 da ayoyin da suka gabata kissa ce ta annabi Musa alaihi salam, lokacin da Allah ya aika shi zuwa ga Fir'auna da jama'arsa. Yanda annabi Musa alaihi salam ya tabbatar masa da cewa takanas Ubangiji ta'ala ya turo shi domin ya kirayi Fir'auna da jama'arsa zuwa kadaita shi a cikin ibada, ma'ana kadaita Allah a cikin ibada. A lokacin da annabi Musa alaihi salam ya faɗa masa haka, wato girman kai da ɗagawa da nuna isa da jiji da kai, ya ingiza Fir'aun zuwa cewa shi bai san ba menene Ubangijin halittu, kamar yadda annabi Musa ya faɗa masa, ce masa wa ma rabbul alamin, menene Ubangijin halittu, ma'ana wai jinsin sa na menene. Da yake Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girmama matsayin shi, ya wuce a ce ya yi kama da wani abu, annabi Musa sai ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Ubangijin halittu shine Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abinda ke tsakankanin su, in kuntum muqinina, in har kun kasance masu sakankancewa. Saboda sama ga tanan idan ku ya nuna muku, kun tabbata ba wani labari bane, haka ƙasa ga ta kuna ganinta da idan, ga kuma halittu waɗanda suke tsakankanin sama da ƙasa. Domin shi al'adar ɗan adam duk abin da idan shi ya gwada masa, to wannan zai iya yin yaƙini a kai shi. To shi ne a nan annabi Musa ya nuna masa cewa Ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin su shine turun ma'ana rabbus samawati wal ardi ay khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ce in kuntum muqinin in har kun zamanto masu sakankan cewa game da abin da idanunku ya nuna muku to ku sakankan cewa wannan ubangiji da ya halicci wadannan halittu shine ya haifu to har aka kai lokacin da wato shi fir'auni ya nuna cewa wato ba zai yi imani da annabi Musa sai ya nuna masa wata aya kamar yadda annabi Musa ya ce masa yanzu idan na zo maka wato da wata aya zaka dina kashe ni da barazana da kamun cewa zaka sanya ni kurkuku ya ce to in kana da wata aya zo da ita in har da gaske kai manzo ne Allah ya aiko ka annabi Musa alaihi salam ya nuna masa mu'jiza wadda Allah ya karfafe shi da ita shine ya saki sandarsa ta zama macijiya sannan ya sanya hannunsa cikin hamata ya huddu hannun ya ringa kyalli tamkar rana a lokacin nan fir'auni ya nuna cewa ai dan dabo ne kwararre ne a cikin wato kwararre ne a wajen sanin dabo ya zo ne kawai dan ya fitar da ku daga kasar ku ta Masar shi ya gaji ya shawarci fadawansa na fada yaya za mu yi da shi suka ce a jinkirta masa da shi da ɗan uwan nashi kai ma aika cikin biranenka birni da ƙauye a tankaɗe a rauraye a zaɓo waɗanda suka ƙware a wajen dabo a zo a yi ƙurayya tsakanin jama'arka da shi Musa aka nemi cewa annabi Musa ya sanya lokaci annabi Musa ya ce mau'idukum yawmu zina wa ayyushirun nasu duha ma'alƙawalta tsakanina da ku wato shine ranar idi ranar ado kuma a tara mutane a lokacin wallaha a gaban jama'a za a yi yan dabo suka zo wato da igwai masu yawa da sandina lokacin da aka zo aka taru za a yi ƙurayya suka tambayi fir'auni suka ce masa a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shin yanzu muna da wani lada na musamman in har muka kasance wato mu muka yi rinjaye akan annabi Musa Fir'auna ya ce ƙwarai wa innakum idhan laminal muqarrabin lalle ku yayin nan kuna daga ababen kusantarwa ga fadata ma'ana za ku samu wani matsayi mai girma a fadata suka nemi cewa annabi Musa ya jefa annabi Musa ya ce a ku fara jefawa tukwa a lokacin nan suka jefar da sanduna da igwansu suka faɗa wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibuna suka ce wato suka yi rantsuwa da girman fir'auna da kasaitar shi suka ce lalle mu ke da rinjaye akan Musa a lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya jefar da sandarsa take yanke sai ta haɗiɗi dukkan abin da suka jefa na igwai da sanduna ya biyo baya ɗan dabo sai suka faɗi ƙasa suna masu sujada suka ce mun yi imani da ubangijin halittu ubangijin Musa da Harun Fir'auni ya ce yanzu kwayi imani da shi kafin na ba ku izini ya ce to lalle wannan Musa wato babbanku ne wanda ya karantar da ku dabo ma'ana shi ya koya muku dabo idan don haka ya ba ku karamin dabo kun zo kun nuna shi ku ya rike babban don haka ya samu galaba a kanku ya ce amma fala saufa ta'lamuna da sannan za ku yi sanin abin da zai biyo baya na uku ba shine yace la uqti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum ajma'in yace rantsuwa nake lalle ne zan yanke hannuwanku da kafafuwanku ma'ana da sabani hannun dama kafar hagu yace kuma wa la usallibannakum ajma'in yace lalle ne gaba ɗayan ku zan tsire ko a jikin ku tuttugar da binu kowa ya ganku kamar yanda ya gabata wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa yace kuma za ku yi sani dani da ubangijin Musa wane ne yafi tsananin azaba kuma wane ne yafi wanzar da azaba suka ce masa labai suka ce babu wata cutarwa duk abin da kake ganin zaka iya yi a gane ko kamar yadda can suka ce masa faqbi ma anta ka aikata duk abin da zaka iya aikatawa innama taqdi hadhihi alhayatid dunya iya abinda zaka yi dai a wannan rayuwa ce ta duniya don azabar da kake mana da zaran mu mutu da shi kenan ai dole zaka daina. Suka ce masa inna ila rabbina munqalibun, lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu. Koma ta yaya? Inna naqumu, suka ce lalle mu muna kwadayin an yaga firalana rabbuna khabayana, ubangijinmu ya gafarta mana kurakuranmu, ma'ana kutuna kutar da muka yi da manzansa wato da dabu. An kunna a wannan dunya, suka ce tabbas mun kasance mu ne farkon wato masu meka wuya da ji da bi daga cikin mutanen zamanin, ma'ana mu ne farkon masu yin imani da ubangijin annabi Musa, ma'ana a cikin mutanen zamanin su kenan su ne farko. Shine yau zamu tashi kenan aya ta 52. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وتوبنجي تعالى كفدا وأوحينا إلى موسى وتسيمك turo saƙon wahayi ga annabi Musa an asir bi ibadi. Ubangiji ta'ala ya ce, ya Musa ka tafi da bayina zuwa ƙasar Sham, innakum muttaba'una, lalle ku kusan da cewa za a bi bayanku. Ubangiji ta'ala ya yi wahayi ga annabi Musa cewa ya tattara ya nashi, ma'ana jama'arsa gaba ɗaya, jikokin Yaqubu alaihi salam, ya tattara su ya bi dare ya fita da su daga ƙasar Masar ya koma can ƙasar Sham, ƙasa mai tsarki. Shi ne Allah ya turo masa wannan wahayi, ya ce wa auhayna ila Musa, Ubangiji ta'ala ya ce mun yi wahayi ga annabi Musa, an asir bi ibadi, Ubangiji ta'ala ya ce ya Musa tafi da bayina. Lafazin an asiri an ciro shi ne daga al-isra, al-isra shi ne tafiyar dare, an gane ko tafiya ta dare ita ce ake kira da al-isra. Shi ne ce an asir bi ibadi, Ubangiji ta'ala ya ce tafi da bayina a wani yanki na dare, ma'ana ku fita daga ƙasar Masar. Innakum muttaba'una, amma fa ku san da cewa za a bi bayanku. Wannan na nuna mana faɗin ilimi na Ubangiji ta'ala, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba. Kaga ya ce da annabi Musa ku fita a cikin wani yanki na dare, amma fa ku san da cewa za a bi bayanku. Abinda zai zo ne a gaba Allah yake ba annabi Musa labari. Kuma haka yawa kana wa man asdaqu minallahi qila, ba wanda yafi Allah gaskiyar faɗa. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashiri, lokacin da aka wayi gari fir'auni ya guntuka sama da ƙasa, ba Musa ba jama'arsa sun bi dare sun gudu. A lokacin nan fa arsala fir'aunu, fir'aunu sai ya aika fil madaini a cikin biranansa hashirina, yana umarnin jama'arsa cewa maza su taro masa duk wasu sojoji nashi da duk wasu jami'an tsaro nashi a taro da su. Wani al'amari ya taso kenan, Musa da jama'arsa sun fita daga birnin Masar, ma'ana a yi maza a taro jama'a abu bayansu. Shi ne ya ce fa arsala fir'aunu, fir'aunu sai ya aika ma kenan gwamnoninsa fil madaini a cikin birane cewa hashiri maza su taro masa jami'an tsaro duk inda suke, domin abu bayan annabi Musa da jama'arsa. Ya ce inna ha'ula'i, lalle waɗannan, ya ce da shirzimatun, wata 'yar jama'a ce ƙalilu na 'yan kaɗan, wato yana nihin Musa da jama'arsa jama'a ce 'yar kaɗan, basu taka kara suka karya ba. Malaman tafsiri suna faɗa a lokacin nan kuwa Annabi Musa da jama'arsa sun kai wajen mutum 600. Amma da yake Fir'aun jama'a gare shi mai yawa, yana da runduna wadda take mai yawa, don haka nan yake cewa inna haula ilalle, waɗannan ma'ana Musa da jama'arsa yace da shirzimatu, yace wata ƴar jama'a ce, in aka ce shirzima jama'a ƴar kadan, yace qalilun, waɗanda suke ƴan kadan. Yace wa innahum lana laga'ibun, yace lalle su kwa wannan jama'a, yace lana laga'ibun, yace masu fusata mu ne, wato sun kai mu wuya, ma'ana sun fusata mu, domin sun saba ma addininmu, kuma sun fita daga kasar mu ba tare da izininmu ba. Shine yace wa innahum, lalle su lana laga'ibun, yace masu fusata mu ne. Lafazin laga'ibun an ciro shi ne daga gayyib, idan aka ce gairu wato shine fushi, kamar yadda yace takadu tamayyazu min al-gair, gairu kenan mai fusata mutum. Shine yace wa innahum lana laga'ibu, lalle su ko masu fusata mu ne, domin sun saba ma addinin mu, kuma sannan sun fita daga kasar mu ba tare da izinin mu ba. Sai yace wa inna la jami'un hadirun, yace lalle mu kuma mutane ne waɗanda suke wato masu tanadi, masu cikakken makami. Idan aka ce hadir, wanda yake mai cikakken makami, wanda yake a shirye yake a kowane lokaci, ko kuma wa inna la jami'un hadirun, mu mutane ne faɗakakku, duk ta inda aka fito mana to a sanar muke, ma'ana ba raukananu bane. Idan aka ce hadir, wanda yake faɗakakke, wanda baya cikin raukana, duk ta inda ka fito masa to a shirye yake, shine ake kira hadir. Shine yace wa inna da jami'un hadiru, yace mu ku mutane ne faɗakakku, waɗanda suke wayayyu, duk inda aka fito mana to mun sani, ma'ana a farke muke. Ko kuma wa inna da jami'un hadiru, lalle mu mutane ne waɗanda suke masu tanadi, masu cikakken makami, waɗanda muke a shirye muke a kowane lokaci. Kaga cin ya wulakanta Annabi Musa da jama'ar sa, nan kuma ya zuga kanshi shi da jama'ar sa, yace wa inna la jami'un hadirun, can ku su sai yace inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana laga'ibun, sai yace wa inna la jami'un hadirun, yace lalle mu ku mutane ne, jama'a ce wadda take mutane ne waɗanda suke shiryayyu, masu cikakken makami, a kowane lokaci a shirye muke. Ubangiji ta'ala yace fa akhrajnahum, wato sai muka fitar da su, ma'ana Fir'auna da jama'arsa, min jannati, wato daga cikin gonakai, wa uyun, da idanun ruwa, ma'ana duk wasu gonakai nasu na jin daɗi da idanun ruwa, waɗanda suke gudana ƙurama ta Nil. Ubangiji ta'ala yace mun fitar da su daga cikin wannan jin daɗi, shine yace fa akhrajnahum, Ubangiji ta'ala ya ce mun fitar da su, min jannatin, daga cikin gonakansu, wa ulul, wato da idanun ruwa, wa kunuzin, Ubangiji ta'ala ya ce mun fitar da su daga cikin taskoki na dukiya da suka tara. Lafazin kunuz jam'i ne na kanz, in aka ce kanz, duk dukiyar da ba a fitar da haƙƙin Allah sunanta kanz, wanda sakamakon kanz ko a ranar kiyama za a saka ta wutar jahannama, sannan amma mai ita lalas, ma'ana a ringa kona masa goshi da haƙurƙura daga dan baya, kamar yadda yace yawma yuma alaiha fi nar jahannama wa tuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kadaltum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takunun. Da haka Allah ya ambaci dukiyar su cewa kunuz, yace wa kunuz, wato da taskoki na dukiya mai yawa, Ubangiji ta'ala yace mun fitar da su daga cikin ta, wa maqamin karim, wato da mazauni wanda yake kikkiawa, da mazauni wanda yake kikkiawa, Ubangiji ta'ala yace mun fitar da su gaba daya daga cikin dukkan wani nau'i na jin dadi da suka tara. Kazalika Ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka siffanta, yanda muka yi da Fir'auna da jama'ar sa, shine fitar da su daga cikin gonakansu da idanun ruwa da taskokin su na dukiya, sannan da mazauni wanda yake kikkiawa, Ubangiji ta'ala ya ce kazalika kamar yanda muka fitar da su daga cikin waɗannan ni'imomi, wa aurasna ha bani Isra'il, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka gadar ma bani Isra'il, su ne jikokin Yaqub alaihi salam, kamar yana cin yace wa awrasna alqawmal ladina kanu yustada'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun shine yace kazalika kamar yanda muka fitar da su daga cikin wannan jin dadi wa awrasnaha bani isra'il ubangiji ta'ala yace sai muka gadar ma wato banu isra'il sune mutanen annabi musa fa atba'uhu mushriki ubangiji ta'ala yace fir'aun da jama'arsa sai suka bi bayan annabi musa da jama'arsa mushrikin a lokacin hudar rana an gane ku mushrikin ma'ana a lokaci wanda yake na hudar rana da sassafe ma'ana suka bi bayan annabi Musa da jama'arsa shine yace fa atba'uhum sai suka bi bayan Musa da jama'arsa mushrikin a lokacin hudar rana falamma tara al-jam'ani a lokacin da jama'u biyu suka ga juna Annabi Musa da jama'arsa sun hango Fir'auna da jama'arsa shi ma Fir'auna da jama'arsa sun hango Annabi Musa da jama'arsa ma'ana jama'u biyu sun ga juna qala ashabu Musa a lokacin nan wato mabiyan Annabi Musa alaihi salam sai suka fada ma Annabi Musa suka ce da shi inna la mudrakuna lalle fa za a cin mana idan ku aka cin mana suka ce to bayan da zamu iya da fir'aun zai halaka da saboda sun sani suka ce inna la mudrakuna lalle mu ababan wato riska ne ma'ana fir'aun da jama'arsa za su cin mana to shine a lokacin nan kamar yanda Hausawa suke fada gaba kura bayan sayaki sun zo gaf da teku sannan kuma baya ga fir'aun da jama'arsa sun durka ko shine suka fada ma annabi Musa suka ce masa inna la mudrakun lalle mu za a cin mana kada sai annabi Musa yace da su kalla yace ko daya fir'aun da jama'arsa ba za su cin muku ba inna ma ya rabbi sayahdin lalle ubangiji na na tare da ni da sannan zai nuna mun hanyar tsira ma'ana shi zai nuna mana mafita wannan tsantsar yaqini ne wanda Allah yake kimsawa a cikin zukatan zababbu daga cikin bayansa kaga an zo bakin teku kuma ga fir'aun da jama'arsa sun durka ko mutanen annabi Musa sun tsorata sun razana sun ce za a cin musu in aka cin musu kuma za a halakar da su amma saboda yaqinin da Allah ya kimsa a zuciyar annabi Musa yace kalla yace ko daya yace ba za a cin mana domin ubangiji na ya mu alƙawari yace kuma inna rabbi lalle uban inna ma iya rabbi lalle ubangiji na na tare da ni ma iya kenan khasa ma'ana duk wani mutumin kwarai ubangiji ta'ala yana tare da shi game da bashi karfin gwiwa da bashi nasara da bashi galaba akan duk abin da ya sa gaba ita wannan ma iya khasa ba ta kasancewa sai ga mu'mini an gane ko ba yana nihin cewa ubangiji ta'ala yana tare da shi da zatin shi a'a Ubangiji ta'ala yana tare da shi da kula da bashi nasara da bashi karfin gwiwa shine yace inna ma iya rabbi lalle ubangiji na na tare da ni kamar yanda ya gabata a can cikin suratu tauba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada ga Abubakar a lokacin da Abubakar ya daga kansa lokacin da suke cikin kogon dutse shine garu sau wanda ɗan nema sun zo kan dutse Abubakar ya furgita ya razana ya ce ya Rasulullahi inda ɗaya daga cikinsu zai sunkuya kansa ya ce wallahi zai iya hango manzon Allah ya ce masa ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma me kake zato da mutum biyu wanda Allah shine na ukunsu Allah ya hakaito mana illa tansuruhu faqad nasarahullah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idza huma fil ghari idza yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ubangiji ta'ala yace in har ba ku taimaka ma manzo na to ku tabbata cewa ubangijin da ya aiko shi ya taimaka masa in har ba ku taimaka masa to kar ku manta ba ubangijin da ya aiko shi ya taimaka masa yayin da waɗanda suka kafirce ma ubangijin su suka fitar da shi daga mahaifarsa birnin makka izuhuma fil gari an gane ku idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan lokacin da wadanda suka kafir cewa ubangiji suka fitar da nabiyun biyu shine ma'ana manzon Allah da Abubakar izuhuma fil gari yayin da suke cikin wannan kogo idza yaqulu li sahibihi lokacin da manzon Allah yake fada ga abokinsa shine Abubakar da ya furgita ya tada hankalinsa ya ce inda wani ya san da kanshi zai iya hango manzon Allah ya ce masa la tahzan kada ka samu damuwa inna allaha ma'ana lalle ubangijin muna tare da mu kaga me yake nihi Allah na tare da mu ma'ana yana tare da mu da kula shi zai ba mu tsaro da kariya ba yanda za a yi da mu ma'iya kenan khasa shine anan ya ce inna ma'iya rabbi sayahdi ya ce lalle ubangijina na tare da ni ma'ana shi zai ba mu tsaro da kariya kuma sayahdi ni shi zai nuna mana mafita hanyar da za mu mu tsira fa'awhayna ila Musa ubangiji ta'ala yace sai muka yi wahayi ga annabi Musa anidrin bi asakal bahar ubangiji ta'ala yace ya Musa ka bigi teku wato bi asaka da sandarka fanfalaka annabi Musa alaihi salam kai tsaye ya kai ma teku duka da sandarsa fanfalaka take yake wato teku sai ta rabu biyu an gane ku fanfalaka wato teku sai ta tsatsage ko ina ya zama hanya fakana kullu firqin wato dukkan wani yanki na ruwa sai ya zama kaudil azim wato tamkar wani dutse ne wanda yake mai girma wannan wahayi ne Allah ya ga annabi Musa cewa ya bi teku da sandarsa yana bugon tekun take yanke teku sai ta bushe kamar yadda Allah ya faɗa mana a can cikin suratu Taha shine anan sai ya zamanto tekun ya dare ko ina yayi hanya sai ya zamanto tamkar wasu manyan duwatsu ne waɗanda suke masu tsawo masu girma tsakanin kenan kowace hanya tekun ta bushe kai tsaye wannan yana nuna mana komai wato yana da sababi ubangiji ta'ala yana da kudirar da zai sanya tekun gaba ɗaya ta dare ba tare da annabi Musa ya bige ta da sanda amma sai Allah ya ce ma annabi Musa ya bige tekun da sanda don a nuna mana komai yana da sababi in Allah ya ga dama sababin ya yi tasiri in ya ga dama kuma ya ƙi yin tasiri don haka wannan yana nuna duk abin da za ka yi to ka kama sababi ka biyo ta hanyar da ake samun shi shi ne anan ubangiji ta'ala ya ce masa anidrin bi asakal bahara wato ka bigi teku da sandarka fanfalaka a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya bigi teku da sandarsa fanfalaka teku sai ya tsagi ya rabu biyu fakana kullu firqin wato dukkan wani yanki na tekun sai ya zamanto ka kaudil azim tamkar wani dutse mai girma ubangiji ta'ala ya ce wa azlafna thammal akharin a wannan lokaci sai muka kusanto da waɗancan jama'ar ta daban ma'ana fir'auna da jama'arsa ubangiji ta'ala sai ya kusanto da su suka zo gab da teku wanda mutanen annabi Musa alaihi salam a lokacin da teku ya dare gaba ɗaya suka shiga cikin teku ƙarshensu sun mutu daga cikin teku shi kuma fir'auna da jama'arsa sun zo ubangiji ta'ala ya kusanto su su ma suka shigo cikin teku sai da suka shigo tsakiya gaba ɗaya babu wanda ya rage a baya gaba ɗayansu sun shigo teku kuma babu ɗaya wanda ya fita shi ku annabi Musa ƙarshen mutanen shi gaba ɗaya sun fita a lokacin da shi ne ubangiji ta'ala ya ce wa azlafna thammal akharin sai muka kusanto da al'akharina waɗancan jama'a na daban thamma wato a wannan wuri thamma ismu da ishara ne an gane ko bi ma'ana kamar hunak kamar yadda ya ce muda'in thamma ali shi ne ya ce wa azlafna sai muka kusanto al'akari da waɗancan jama'a na daban kenan fir'auna da jama'arsa thamma wato nan ga teku kenan suka zo suka shiga gaba ɗaya su ubangiji ta'ala ya ce wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in Musa da duk wanda ke tare da shi na jama'a gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya ce mun tsiratar da su ma'ana ƙarshen mutanen annabi Musa gaba ɗaya sun fita daga cikin teku thumma abraqana al-akharin Ubangiji Ta'ala ya ce sannan sai muka turmiyar da waɗannan jama'a na daban shine Fir'auna da jama'arsa suna shiga gaba ɗayan su Ubangiji Ta'ala sai ya sanya teku ya rufe musu Ubangiji Ta'ala ya halakar da su gaba ɗaya shine ya ce thumma aghraqna al-akhirin sannan sai muka turmiyar da waɗannan jama'a na daban shine ma'anar Fir'auna da mabiyansa wannan aya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga duk mai hankali duk wanda yaji tsoron Allah to duk cikin yanayin da ya shiga na kunci to Allah zai nuna masa mafita kuma wannan yana nuna mana karshen azzalimi shine tabewa da halaka yanda ga yayin karshen Fir'auna da jama'arsa shine tabewa da halaka shi ko Musa da jama'arsa ga ya Ubangiji ta'ala ya tsiratar da su a nan duniya kafin makoma lahira ya fitar da su daga cikin mawuyacin hali da suka samu kansu sai yace inna fi zalika la aya Ubangiji ta'ala yace lalle game da wannan abu da aka kissanta na labarin annabi Musa da Fir'aun la aya akwai alama ko mu ce akwai dalili mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa sai yace wa ma kana aktharuhum mu'minin wato mafi yawan su dai basu zaman toba masu imani da Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ba sa imani da manzanninsa wa ma kana aktharuhum mu'minin wato mafi yawan su dai basu zaman toba masu imani ma'ana Fir'auna da jama'arsa mafi yawan su ba mu'minai bane ba waɗanda suka yi imani wato sai matarsa sannan kuma sai wannan mu'minin wanda yazo yana ba annabi Musa labarin cewa ma zai bar wannan birni fa cewa yanzu an baza ƴan nema suna neman shi duk inda aka zo a zo da shi a raye ko a mace to waɗanda suke sun yi imani daga cikin mutanen Fir'auna ba su wuce ba a lissafa shine Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawan su dai basu zaman toba masu imani sai ya ce wa inna rabbaka lalle Ubangijinka wanda ya aiko ka lahuwal azizu shine Ubangiji wanda yake kasaitacce mabuwayi wanda ke sama da komai da kowa da rinjaye wanda ba a rinjayensa Ar-Rahim kuma shine majiƙai game da bayinsa mu'minai don haka ya tsiratar da annabi Musa da jama'arsa sai ya ce watulu alaihim naba'a Ibrahim Ubangiji ta'ala ya ce karanta musu labarin Ibrahim alaihi salam ma'ana karanta ma jama'arka labarin Ibrahim alaihi salam tattaunawa ko kuma ja'in da suka samu tsakanin da ya samu tsakanin shi da jama'arsa idza qala li abihi yayin da Ibrahim alaihi salam ya fada ga mahaifinsa wa qaumihi da jama'arsa yace da su ma ta abudu wai menene kuke bauta ma menene kuke bauta ma wannan salo ne wanda yake na tattaunawa ka san abu sai ka yi tambaya game da wannan abu domin ka samu damar da zaka kafa hujja akan shi wanda kuke tattaunawa shine anan ya tambaye su ba ta abu ne yace me kuke bauta ma qalu sai suka ce da shi na abudu asnaman wato muna bauta ma wasu gumaka ne wannan gallu laha akifina wannan muna zamantowa masu dukufa akan bautar su wato dare da rana an gane ku ya tambaye su me kuke bauta ma sai suka bashi amsar cewa na abudu asnaman wasu gumaka ne muke bauta ma fa nadallu kuma muka yi ne akifina muna masu dukufa laha akan bautar su laha ai ala ibadatiha ma'ana akan bautar waɗannan gumaka muka yi ne ma'ana mun dukufa saboda shi ne bautar gunki akwai da zuntar gunki ma'ana ya samu nutsuwa ya dukufa akan bautarsa tsawon dare da yi domin lafazin akifin an ciro shi ne daga al-uquf al-uquf shi ne al-duzu mutum yana zuci abu shi ne kenan naci mutum ya dukufa akan abu shi ne suka ce fa nadallu wato mukan zamanto akifi da masu dukufa laha akan bautar gumakan namu laha ai bi ma'ana alaiha ai ala ibadatiha ana sai Ibrahim alaihi salam yace da su kaga ya samu damar da zai kafa musu hujja sai yace hal yasma'unakum shin wai kuma kan naku suna jin ku irtadu lokacin da kuke kiran su kuna addu'a kuna kiran su shin suna jin abin da kuke fada shine yace hal yasma qulaku shin suna jin ku irtadu lokacin da kuke kiran su cewa su kawo muku dauki su kawo muku taimako da agaji aw yanfa'unakum koko suna amfanar da ku da wani abu in har kuka bauta musu aw yadurun ko kuma suna cutar da ku in har ba ku bauta musu ba kaga ya musu tambaya guda uku kuma wanda take tambaya ce wanda ba ta da amsa ta kai su ba hal yasma'unakum shin suna jin ku izdaduna lokacin da wato kuke kiran su ma'ana kuke roƙon su aw yanfa'unakum koko suna amfanar da ku da wani abu idan kuka bauta musu aw yadurun ko kuma suna cutar da ku in har ba ku bauta musu ba saboda daman yana daga cikin maqsudin ibada wanda kake bauta ma duk cikin yanayin da ka shiga idan ka kiraye shi ya amsa ya kawo ka dauki da agaji duk wanda in ka kiraye shi ba zai ji ba ba zai san me ka faɗa balantana ya kawo maka dauki da agaji to wannan wahala ce mutum yake tabewa ce da halaka sannan kuma ba kowa yake cancanta a bauta masa sai wanda janyo amfani a hannun shi yake ije tsanani ko yayi shi a hannun shi yake kaga anan sun tabbatar da cewa goma kansu kurame ne ba sa ji an gare ko ba sa ji kamar yadda ya gabata tun a can cikin wato suratul anbiya ya tambaye su yace lokacin da annabi ibrahim alaihi salam da ya sare goma kansu suka ce wane ne ya aikata wannan ta'addanci yace fas'aluhu in kanu yadiku ku tambaye su in har suna magana me suka faɗa masa suka ce da kada alimta ma ha'ula'i yadiku ka fahimci sanin waɗannan goma ka namu ba sa magana kaga bebaye ne kuma ba sa jin abin da ake faɗa musu ainihin kurame ne kuma sannan bebaye ne kamar yadda can yace a fala ya rauna Allah ya rji ilaihim qaula shin yanzu ba sa ganin cewa shi wannan maraki baya maida musu faɗa in sun masa magana baya iya maidawa to shine anan ya kai su bango ya ce hal yasma'unakum shin wai gumakan naku suna jin ku idan ka dukuna lokacin da kuke kiran su kuna neman su kawo muku dauki su kawo muku agaji suna jin kiran da kuke musu aw yanfa'unakum ko kuma suna amfanar da ku da wani abu in har kuka bauta musu aw yadurun ko kuma suna cutar da ku in har ba su bauta musu ba kalu sai suka ce masa duk abin nan da ka faɗa a ba sa ji in mun kiraye su kuma ba sa amfani da mu kuma ba sa iya cutar da mu kawai bal wajadna aba ala bar dai mun samu uwayenmu kaza dika ya fa'alu haka suke aikatawa ma'ana mun samu uwayenmu suna bauta musu mu ma muka tuba baya kenan shine ake kira biyayya irin ta makabun duki sai yanda aka yi da mutum ma'ana kawai sun samu uwayensu suna bautar gumaka su ma suka biyo bayan suke bauta musu amma ba dan gumakan ba suna amfanar da su ko suna yaye musu wani tsanani ko kuma suna cutar da su in har ba su bauta musu ba a lokacin nan sai ya ce da su kenan wannan yana nuna mana ba kowa yake cancanta a bauta masa sai wanda yake ci a gane ko Ubangiji ta'ala ko ya siffanta kansa cewa shi as-sami'u ne mai matukar ji ne game da abin da bayansa suke faɗa dan haka Ubangiji ta'ala ba kurma bane kuma ba bibi bane sannan kuma amfani janyo amfani a hannun shi yake ije tsanani ko yaye shi a hannun shi yake kamar yadda yace wa in yamsaskallahu bi burri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir قال سي ابراهيم عليه السلام يجي لسو افر رايتم ما كنتم تعبدون يجي كوباني لاباري game da abin da kuka kasance kuna bauta ma na gumaka antum yace ku wa aba'ukum al-aqdamu da uwayenku na farko wadanda suka gabata yace fa innahum adulli yace gaba dayan abin da kuke bauta ma ko ma bayan ubangiji makiyana ne illa rabbal alamin sani dai ubangijin halittu shine majibincin lamarina kenan istisna ne wanda yake munqabi illa rabbul alamin an gane ko lakin rabbul alamin sani dai ubangijin halittu shine majibincin al'amarina amma duk wasu allolinku da kuke bauta ma gaba ɗayan su makiyana ne ma'ana nayi bara'a da su ba ni ba su ni da su ba na abokan gaba ne yace fa innahum aduwwul li wato gaba ɗayan su wato makiyana ne illa rabbul alamin sai dai ubangijin halittu shine majibincin lamarina annabi khalaqani shine ubangijin da ya halicce ni ya samar da ni daga babu fa huwa yahdin kuma shike shiryar da ni zuwa hanyar tsira a nan duniya da makoma lahira anan annabi ibrahim alaihi salam ya fara siffanta musu wato ubangijinsa wato da sifofinsa waɗanda suka dace da shi yace allazi khalaqani shine ubangijin da ya halicce ni ma'ana ya samar da ni daga babu kaga sifa ta farko fa huwa yahdin kuma shine yake shiryar da ni zuwa hanyar tsira domin ubangiji ta'ala shine mai shiryar da bayi sai yace wallazi yudhimuni shine ubangijin da ke ciyar da ni abinci wa yasqi kuma shi yake shayar da ni an gane ko ciyarwa da shayarwa abu ce wanda ke hannun Allah shi yake ciyar da bayinsa shi yake shayar da su kamar yadda yace wa huwa yudhimu wa la yudha shine ubangijin da ke ciyar da bayinsa shi ba a ciyar da shi dan haka a can a cikin hadisi al-Qudsi ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ya ibadi kullukum sha'ibun illa man ata'amtuhu fastati'imuni udhimu yace ya ku bayina gaba ɗayan ku mai wata ne sai wanda na ciyar da shi dan haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku shine yace wallazi huwa yud'imuni shine ubangijin da ke ciyar da ni abinci wa yasqini kuma shi yake shayar da ni sai yace wa idza maridtu yace kuma in nayi rashin lafiya fa huwa yashfi shine ubangijin da ke warkar da ni nan ladabi ne rashin lafiya wa yake dora ma bawa ubangiji subhanahu wa ta'ala amma saboda ladabi da ubangiji sai yace wa idza maridtu in nayi rashin lafiya bai ce ba idan ya sanya ni rashin lafiya saboda ubangiji ta'ala shine mahaliccin alkhairi da sharri amma ba a jingina masa sharri saboda ladabi a gane ko shine yace wa idza maridtu in nayi rashin lafiya sai yace fa huwa yashfi wato shi yake warkar da ni kaga lafiya wa yake ba da lafiya ubangiji subhanahu wataala kamar yadda shi yake dora ma bawa rashin lafiya kuma sannan shi yake yaye masa sai yace wallazi yumitu ne shine dai ubangijin da ke karbar rayuwata in ajalina ya kai kuma yuyi sannan kuma shine zai rayar da ni gobe kiyama sai yace wallazi adhmu shine ubangijin da nake kwadayi nake fatan ayyaba firali khadiati wato ya gafarta mun kurakurai na yawmin din a ranar sakamako ita ce ranar kiyama don haka a waɗannan ayoyi Ibrahim alaihi salam ya siffanta ubangijinsa da khasa'isur rububiyya abubuwan da suke tabbatar da cewa duk wanda baya aikata ɗaya daga cikin wannan to bai cancanta ba a bauta mu a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada farko dai halitta duk wanda baya halittar halittu bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada don haka yace allazi khalaqani shine ubangijin da ya halicce ni kasancewar ubangiji ta'ala shi ya halicci halittu to halittar halittu dalili ne wanda yake tabbatar da cewa hakanan shine makadaici a cikin ibada dole ne a kadaita shi da ibada sannan kuma sai yace fa huwa yahdini shi yake shiryar da ni duk wanda bai isa bai shiryar da wani balantana ya shiryar da kansa to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada dan haka a can cikin suratu yunus ai ya gabata kamar yadda yake cewa kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy wa man yudabbiru al amr fa sayaquluna allah fa qul afala tattaqun gane ko to shine anan yace fa huwa yadin shine ubangijin da yake shiryar da ni can kamar da yace yace afa man yahdi yake cewa an wannan yace afa man yahdi a haqu an yutaba amma la yahdi illa an yuhda yace yanzu wanda yake shiryar da bayi zuwa gaskiya shine ya dace abi ko kuma wanda baya iya shiryar da wani balantana ya shiryar da kanshi wanda shi kanshi sai ya shiryar da shi afa man yahdi ila al-haqqi a haqu an yutaba amma la yahdi illa an yuhda yace yanzu wanda ke shiryar da bayinsa zuwa ga gaskiya shine ya cancanta abi amma la yahdi ko kuma wanda baya iya shiryar da wani illa an yuhda shi a karan kanshi shi ma sai an shiryar da shi shi ya cancanta abu ko kuma wanda yake shiryar da bayi kaga anan kasancewar da yace fa huwa yahdi shi yake shiryar da ni wannan dalili ne wanda yake nuna kadaita ta ubangiji subhanahu wataala cewa shi kadai ya cancanta abauta masa saboda shi yake shiryar da bayinsa sannan sai yace wallahi huwa yud'imuni wa yaskini wannan shine yake ciyar da ni yake shayar da ni ma'ana wanda yake azurta bayi kaga duk wanda baya azurta wani wanda bai isa ba ya azurta kanshi balantana ya azurta wani to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada da haka yace kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi shine anan yace wallahi huwa yud'imuni wa yaski da haka a can yace Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku yace ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine ubangijin da ya halicce ku ya samar da ku daga babu thumma razaqakum sannan shine ya azurta ku thumma yumitukum sannan shine yake karban rayukan ku idan ajalin ku ya kai thumma yuhyikum sannan shine yake rayar da ku wato bayan mutuwa shine anan yace wa idza maridtu kuma in nayi rashin lafiya fa huwa yashfi kuma shine yake warkar da ni kamar yadda can ubangiji ta'ala yace ce da su qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani allah bi durri hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi allah alayhi yatawakkalu almutawakkil ce da su ku gaya mu wai in har allah ya nufi ni da wani tsanani talauci ko rashin lafiya ko wani kunci ko wani furgice an hunna kashifatu durri allolin da kuke bauta ma sun isa su yaye mun tsananin da Allah ya nufaci ne da shi aw aradani bi rahmatin ko kuma idan ubangiji na ya nufaci ni da wani jin kai an hunna musikatu rahmati shin sun isa su rike rahama ta ubangiji subhanahu wataala su hana ta iso garan to shine anan yace wa idza maridtu in nayi rashin lafiya fa huwa yashfi wato shine yake warkar da ni kaga duk wanda bai isa ba yayi ma kansa rashin lafiya balantana yayi ma wani to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada ba kowa yake cancanta a bauta masa sai wanda yake dora rashin lafiya yake yayi ta wannan kuma abu ne wanda ke hannun Allah sannan yace wallahi yumitu shine ubangijin da yake karban rayuwa ta in ajalina ya kai kuma yuyin sannan kuma shi ke rayar da ni wato a yinin alkiyama lokacin da aka yi musa kaga wannan su ma kasaisul rububiyya ne ba kowa yake cancanta a bauta masa sai wanda ke kashewa yake rayawa yace wallahi atuma kuma shine nake fata nake kwadan an ya gafira li khati'ati yawmiddin ya gafarta mun kurakuraina a ranar sakamako shine ubangiji subhanahu wataala domin gafara ita ma a hannun Allah take ba wanda ke gafarta ma bawa in banda ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah ai babu wanda ke gafara zunubai in banda Allah kamar yadda ya faɗa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kamar yadda yace ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shine mai gafarar zunubi kuma shine mai karbar tuba kenan duk wanda baya gafarta ma bawa kurakuransa to bai cancanta ba abota masa dan haka yace shine ubangijin da nake kwadayi nake fatan an yi gafira li khabiati ya gafarta mun kurakuraina yawmuddin wato a ranar sakamako naga daga cikin kurakuran Ibrahim alaihi salam fadarsa da yace inni sakim da fadarsa da yace bal fa'alahu kabiruhum hadha da fadarsa lokacin da aka tambaye shi game da Sara sai yace yar uwata ce alhadi matar shi ce amma yana nihin yar uwar shi ce a cikin addini dan haka akwai hadisi a cikin sahihu muslim Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi akwai wani a jahiliya da aka yi shi ibnu shudu'an yana sadar da zumunta yana ciyar da miskinai duk wasu ayyuka na alkhairi yana yi tace fa hal zalika nafi'uhu shin wannan sadar da zumunta da ciyar da miskinai da yake zai amfane shi a gobe kiyama manzon Allah yace la yanfa'u ba zai amfana da shi ba yace innahu lam yaqul yawman rabbiki kulli khabi'ati yawmaki domin da dai rana bai taba cewa ba ya Allah ka gafarta mun kurakuraina a ranar sakamako ma'ana ya mutu akan kafirci domin duk wanda ya mutu akan kafirci duk wani aiki da ya aikata na alkhairi to Allah ya shekar da shi ba zai samu sakamako daidai da misqalan zarra akan wannan ayyuka na shi na alkhairi a gobe kiyama tuma duniya Allah ya biya shi ya cika masa sakamakon sa wa wajadallahu indahu wa wafahu hisaba shine Allah Ibrahim alayhi salam yake addu'a yace wallazi aqmahu shine ubangijin da nake kwadayin ayya gafira li khabi'ati ya gafarta mun kurakuraina yawmuddin a ranar sakamako sai yace rabbi ya ubangijina roƙonka nake habli hukuman wato ka bani sanin dokokin ka sanin hukunce ko kuma habli hukuman ka bani annabta wa alhiqni bis salihin ka hada ni kuma da bayi waɗanda suke nagari abinda ake nihi da hukuman anan wato shine kenan sanin hukunce ko kuma a hukuman anan ya zamanto annabta an gane ku shine yace rabbi habli hukuman yace ya ubangiji na kamun kyautar hukuman sanin dokokinka wa alhiqni bis salihin kuma ka hada ni da wato malakartan bayi waɗanda suka gabace ni na annabawa kenan ka hada ni da su a matsayi wanda yake madaukaki a gunka wannan yana nuna mana na daga cikin addu'o'i na annabawan Allah shine roƙo suke cewa ubangiji ya hada su da mutanen ƙwarai kamar yanda annabi Yusuf alaihi salam Allah ya hakaito mana addu'ar sa rabbi kad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman sai yace wa alhiqni bis salihin yace ya Allah ka karbe ni halin ina mai me kauya da ji da bi zuwa gare ka kuma ya Allah roƙonka nake ka hada ni da bayi waɗanda suke na ƙwarai shine anan shi ma Ibrahim alaihi salam yake addu'a wa alhiqni bis salihin yace ya ubangiji na ka hada ni da bayinka waɗanda suke nagari sai yace waja'alli lisana sidiki yace ya Allah ka sanya mun harshe wanda yake na gaskiya fil akhiri wato a mutanen karshe ma'ana ya Allah ka sanya mutanen karshe su ringa yabona kuma Allah ya karbi wannan addu'a ta shi dukkan wasu ma'abuta addinai gaba ɗaya kowa so yake a ce Ibrahim so yake a ce shi mabiyin Ibrahim alaihi salam gane ko waɗannan lalatattun jama'a Yahudawa yaban annabi Ibrahim suke kamar yadda su ma 'yan mushin yaban Ibrahim alaihi salam suke kuma kowa fama yake a ce wai shi mabiyin Ibrahim ne alaihi salam kamar yadda waɗannan mushrikan Makka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin su ma cewa suke mabiyin Ibrahim alaihi salam gaba ɗayan su Allah ya karyata su ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushriki shine addu'a ce yace waja'alli lisana sidiqin ya Allah ka sanya mun harshe na gaskiya ma'ana shine yabo fil akhirin ga jama'a na karshe ma'ana mutanen da za su zo nan gaba har zuwa kiyama yace ya Allah ka sanya mun harshe na gaskiya ma'ana su ringa yabo na sai yace waj'alni min warafati jannatin na'im, yace ya Allah ka maida ni in zamanto daga cikin masu gaji aljannan ni'ima, ma'ana in zamanto daga cikin jumullar jama'ar da za su gaji aljannan ni'ima a gobe kiyama, ya Allah ka sanya ni daga cikin su. Yace waghfir li abi, yace ya Allah ka gafarta ma mahaifina. Amma yayi wannan addu'a kafin ya bayyana gare shi cewa mahaifinsa makiyi ne na Ubangiji, kamar yadda ya gabata a cikin suratul tauba. Ubangiji ta'ala yace ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'adaha hiya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim. Kafin ya bayyana cewa Ibrahimu alayhi salam makiyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ibrahimu ya ringa masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa, kamar yadda ya masa alƙawari a can cikin suratu Maryam, sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. To shine anan ya cika wannan alƙawari, yake cewa waghfir li abi, ya Allah ka gafarta ma mahaifina. Addu'a ta roƙon gafara ga mahaifi ba ta halatta sai idan mumini ne. Idan mahaifi ya kasance kafiri ne, idan yana raye sai dai ka ringa masa addu'ar Allah ya shirye da shi, amma ba za ka masa addu'ar Allah ya gafarta masa. Amma idan mahaifi mumini ne, sawa'an yana raye ko yana mace, haƙƙi ne nashi a kanka ka yi ta masa addu'ar Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. An gane ku? Idan ko mahaifi ba mumini ba ne, ya mutu akan kafirci, to ba za ka yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa, kamar yadda in yana raye yana matsayin kafiri ba za ka masa wannan addu'a, sai dai ka yi masa addu'ar cewa Allah ya shirye da shi. Shine anan ya ce waghfir li abi, ya ce ya Allah ka yi gafara ga mahaifina, innahu kana minad dhalin, ya ce domin mahaifina ya kasance daga cikin batacci waɗanda suka kauce ma tafarki na gaskiya. Sai yace wala tukuzini, yace ya Ubangiji na kada ka kunyata ni, ka kaskanta ni, yawma yub'asun, ranar da ake tayar da bayi daga cikin kaburinsu shine yinin alkiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banun, yinin da dukiya, wata dukiya ko ƴaƴa ba sa amfanar me su, illa man atallaha, sai wanda ya je ma Ubangijinsa bi qalbin salim, da zuciya kubutatta wanda babu shirka a cikinta babu bid'a. An gane ku? Zuciya lafiyayya wanda take cike da tauhidi da sunna, ita kadai ce take amfanar da ita a ranar kiyama. Shine wanda daga cikin magabata Abu Usman An-Naisaburi yace huwa al-qalbul khali min al-bid'a, ita ce zuciya wanda ta wuhinta game da bid'a, al-mubma'innu ala sunna, zuciyar da ta samu nutsuwa wato akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce kinan al-qalbu as-salim. Shine yace yawma la yanfa'u malu, ranar da wata dukiya bata amfanan me ita, wala banun, balantana ƴaƴa maza, yace illa man atallaha, sai wanda ya samu Ubangijin sa bi qalbin salim, da zuciya kubutatta wanda babu shirka, babu bid'a, ba keta, ba hasada, ba jiji da kai, wanda ya wanke zuciyar ya tsarkake ta game da duk wani datti da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ki yake kyama. Sai ya ce wa uzuri fatin jannat, a ran da kiyama ke tabbata, a ran nan Ubangiji ta'ala ya ce wa uzuri fatin jannat, an kusanto da aljanna, lil muttaqin, ga waɗanda suka tsara dokokin Ubangijinsu, kusanto da ita ake ga masu tsoron Allah domin su shiga, Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai ya ce wa burizatil jahim, a ran nan an fito da wuta, an bayyanar da ita ne daga wurin, wato saboda halakakku a tunkuda su su fada, su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Ya ce wa burizatil jahim, an fito da wuta mai tsananin kuna, daga wurin wato ga waɗanda suke halakakku, su ne kafirai waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Wa qila lahum, za a ce da su, aina ma kuntum ta'budu, ina duk wani abu da kuwa kasance kuna bauta ma min dunillahi, kuma bayan Ubangiji, ma'ana wai ina allolin naku, hal yansurunakum, shin wai za su iya taimaka muku a yau su hana a azabtar da ku aw yantasiruna ko kuma su za su iya taimaka ma kawunan su tambaya za a musu a ce da su aina ma kuntum ta'buduna ina duk wani abu da kuke bauta ma min dunillahi ko ma bayan ubangiji hal yansurunakum shin wai za su iya taimaka muku a yau su hana Allah ya azabtar da ku aw yantasiruna ko kuma za su iya taimaka ma kansu su hana a azabtar da su ubangiji ta'ala sai ya ce fa kubkibu fihahum wal gauna wato ku da su gaba ɗayan ku ku abku a cikin mutar jahim wa junud iblis ajma'un wato da rundunar iblis gaba ɗaya ma'ana mabiyansa rundunar iblis sune mabiyansa shine ubangiji ta'ala ya ce fa kubkibu ma'ana sai a jefa su fiha a cikin mutar hum wato su masu bautar kaga ne ku su guma kan walgawun wato da halaka ku waɗanda suka bauta musu da shaytanun gaba daya za a hada su a jefa su cikin wutar shine yace wa junudu iblis kuma za a jefa rundunar iblis ajma'una gaba daya ma'ana duk wasu mabiyan iblis gaba daya su za a jefa su cikin wutar qalu ubangiji ta'ala yace za su fada wa hum fiha yaqtasimun a lokacin da suke kusuma suna jayayya da juna a cikin wutar wadannan suna cewa ku kuka batar da mu wannan su ce a kuma da mun batacce to lokacin da suke kusuma suke jayayya za su fada su ce tallahi mun rantse da ubangijin da ya halice mu in kunna la fi dalalin mubin tabbas mun kasance a cikin bata wanda yake mabayyani idnu sawiku yayin da muke daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin halittu da mu suka daidaita wato ubangijin halittu ma'ana sun daidaita su da ubangijin halittu a cikin ibada amma su kansu masu bautar gumaka sun tabbata gunki baya halittar halittu baya kashewa baya rayawa baya janyo amfani baya ije cuta an gane ku kamar yanda a can ai a baya Ibrahim alaihi salam ya musu tambaya hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadur gaba dai suka ce a ba sa jin kiran da muke musu ba sa amfanar da mu ba sa cutar da mu kawai mun samu uwayen mu suna bauta musu mu kuma biyo baya shine anan suka ce tallahi mun rantse da ubangijin da ya halice mu in kunna in bi ma'ana qad tabbas mun kasance da fi dalalin mubin a cikin bata mabayyani idnu sawiku yayin da muke daidaita ku nan kuma su bautar gumaka ne suke fada ma gumaka idnu sawiku yayin da muke daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin halittu ma'ana a cikin ibada domin duk wanda ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa shi ga wani Allah ya ce to shi da Allah da ya saki dama in aka ce shirka shine tasuwiyatu ghayrillahi ma'am tasuwiyatu ghayrillahi ma'allahi fima huwa haqqul lillah daidaita wani Allah tare da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne yake bantacce na Ubangiji subhanahu wata'ala wama aballana suka ce ba kowa ya batar da mu ya kautar da mu ga barin tafarki madaidaici illal mujrimun wato face kangarari sune shaydanu shaydanu ku akwai na mutane akwai na aljanna domin duk wanda zai kautar da bawa ya dora shi kan hanya ta halaka ya zama shaydani shi ne suka ce wa ma aballana ba kowa ya batar da mu ga barin tafarki madaidaici illal mujrimun face kangarari sune shaydanu fa malana min shafi'in suka ce a yau fa babu da wani mai ceto wanda zai nema mana alfarma ya hana Allah ya azabtar da mu wala sadiqin hamim kuma babu da wani makusanci ko mu ce wani aboki hamim wanda yake makusanci wanda zai kawo mana taimako da agaji idan aka ce hamim wanda yake mai jin zafin abin da ya same ka shi ne suka ce wala sadiqin ba mu da wani aboki hamim wanda yake mai matukar kauna wanda zai kawo mana dauki da agaji falau anna lana karrata suka ce inda a ce muna da komawa zuwa duniya to da idan muka koma falakuna minal mu'minin za mu gyara aikin mu mu kasance daga cikin mu'minin ma'ana anan guri ne suke na abin da ba zai yiwu ba wanda sun yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane su ba falau anna lana karratan suka ce inda a ce muna da komawa zuwa duniya domin mu gyara aikin mu suka ce fa na kuna minal mu'mini da mun gyara aikin mu mun kasance daga cikin mu'mini wannan ma magana ce ta banza koda an dawo da su duniyar ba za su gyara aikin su ba ubangiji ta'ala ya faɗa walau rudu la'adu limanu huwan inda za a dawo da su duniyar za su koma aikata abin da aka hade su kamar yadda suke faɗa ubangiji ta'ala ya faɗa walau tara izuki ku alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhdiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau rudu la'adu limanu huwan wa innahum lakadhibun ubangiji ta'ala ya ce da kaga lokacin da aka zo da kafirai aka tsira su a gaba ta wuta iya abin da ya rage a tunkuɗa su da kaga abin mamaki da kaga abin firgici da tashin hankali a lokacin nan za su faɗa su ce ya laitana kai can ina ma a dawo da mu duniya idan an dawo da mu suka ce wala nukadhdiba bi ayati rabbina ba za mu karyatar da ayoyin ubangijinmu wanda kuna minan mu'minin suka ce za mu kasance daga cikin masu imani da shi ubangiji ta'ala ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl bari dai abinda suka kasance suna koyewa ne gabanin haka shine ya bayyana gare su da alkiyama suna karyata ta to yanzu ta tabbata sun ga cewa gaskiya ce walau ruddu la'adu limanu huwan ubangiji ta'ala ya ce kaddara cewa da za a dawo da su duniya kamar yadda suka yi buri la'adu ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwaya ta za su koma aikata limanu ko anhu abinda aka hane su gaba da shi wa innahum lakadibun ubangiji ta'ala ya ce lalle su makaryata ne cewa wai in an dawo da su za su gyara aikin su shine anan suka ce falau anna lana karratan ina ma a ce muna da dawowa zuwa duniya cewa za a sake dawowa da mu fana kuna minal mu'minin suka ce mu zamanto daga cikin mu'minai ubangiji ta'ala ya ce inna fi zalika lalle game da abin da aka faɗa na kissar ibrahimu alaihi salam la aya akwai aya mai nuna kadaita ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar kudurarsa wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawan su dai ba masu imani ba ne sai ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka la huwal aziz shine kasaitacce buwayeye wanda ba a rinjayarsa wanda shi yake sama da kowa da komai da rinjaye Ar-Rahim kuma shine mashi kai game da bayin samuni dai. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan. Kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك